kuma ina dai fatan Allah ya sa zigar ta yi amfani kuma in fita kunya. Allah ya sani a karatuttuka yanzu ake yi, musamman ma a wannan ƙasar tamu, a can manyan malamanmu sun yi karatu kuma sun karantar, amma a yanzu akan yi wa karatun darar kawara, akan hauro ta sama, saboda haka baragada ta yi yawa. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu gamdakatar da dacewa cikin abinda muke fada. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya ikhlasi a zuciyarmu, ya sanya abinda muke fada ya zama mai amfani gare mu a farko, sannan ya zama mai amfani ga al'umma. A wannan yini na Litinin daren Talata, yau muna 23 ga watan Sha'ban, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1445, wanda kuma shi yake daidai da hudu ga watan biyu, ga watan uku miladiya ta 2024. A wannan masallaci mai albarka, masallacin An-Nur da ke na cikin garin Abuja ta ƙasar Najeriya, muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu damar haɗuwa a wannan lokaci da ake kakar wato laccoci da bayanai masu amfani ga al'umma, ba kawai ga waɗanda suke halarta wannan masallaci ba, ga dukkan al'ummar Najeriya da dukkan al'ummar Afirka waɗanda suke magana da harshen Hausa. Na san tun kusan kwanaki baya ake ta kwararawa mutane ilimi a wannan mimbari, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan a mizanin hasanat da su jagororin wannan masallaci waɗanda suka shige gaba wajen wannan aiki. Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa daga gare su, kuma ya karɓa daga malaman da suka tsaya suka ga cewa sun ba da gudunmawa a cikin wannan aiki na alkhairi. An ce magana akan ihsan, kalmar ihsan kamar yadda malam ya faɗa kalma ce mai faɗi, babu inda babu ba ta shiga, babu inda ba a buƙatar ta, ba inda ba a buƙatar kyautatawa. Kalmar ihsan a harshen Larabci tana ɗaukar ma'ana guda biyu a dunƙule. Ma'ana ta farko shine kyautata aiki da inganta shi. Ma'ana ta biyu isar da alkhairi ga wani da taimaka masa. Wannan duka ana kiransa ihsan. To sannan wannan ihsani, kyautatawar, tana da alaƙa da Ubangijinmu, mahaliccinmu, tana da kuma alaƙa da mu bayinsa. Akwai ihsani, kyautatawa ta ɓangaren Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda na farko shine ihsanin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa ɗan adam, ko kuma mu ce ita kanta sifa ta ihsani sifa ce daga cikin sifofinsa, wanda suka tabbata a cikin littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. To dangane da Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kansa, kyautatawa iri biyu ce. Akwai kyautatawar da ya yi wa ɗan adam wanda ɗoriya akan adalci shine sanya komai a gurbinsa, to akwai kuma kyautatawa da Allah yake wa ɗan adam. Allah ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, Allah yana umarni da adalci, adalci shine sanya komai a mahallinsa. To sannan yana umarni da ihsani, kaga ihsani wani abu ne ƙari akan adalci. To Ubangiji subhanahu wataala cikin ihsaninsa ga ɗan adam ya ni'imta shi, ya kyautata masa arzikinsa. Allah subhanahu wataala yana cewa qad ahsanallahu lahu rizqa, Allah ya kyautata wa ɗan adam arzikinsa. A cikin ƙissar Qarun, lokacin da mutanensa suka je suke masa wa'azi, a cikin wa'azinsa suke ce masa wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka. Kaga anan ma'anar kyautatawa shine ni'imta wani da bashi arziki da bashi abin da zai amfane shi. To sannan akwai ma'anar ihsani da yake nuna wato kyautatawa da ingantawa da yin abu yadda ya dace, wanda wannan ma sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya halicci ɗan adam ya kyautata halittarsa. Allazi ahsana kulla shay'in khalaqa وبدأ خلق الإنسان من طين شيني وان يكوت تدكا وانا أبدا يهلتا كما يا هلتا لن أدم لقتأو وصوركم فأحسن صوركم يا هل يا سورة تاكو سنة يكوت تسوركو الطبراني أشكل لتافنس الأوسط يا في ترد حديثي لقى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه منذ صلى الله عليه وسلم هنا شوى إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب الإحسان التي إذا ننكك يهبنشي توكي آدلشي إذا ننكك يمغنى توكي كوتتا هكذا الله سبحانه وتعالى محسن من كوتتا واني كمينة سن كوتتا سبب لك كاقا أشي كوتتا الإحسان صفة شيرك تكي سهوفين الله سبحانه وتعالى هكذا عبد الرزاق أتكي لتافنس المصنف دا الطبراني أتكي لتافنس المؤجم الكبير سن في تد حديثي إن قد تتشي لك شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه يكي تشيوى مأكي صلى الله عليه وآله وسلم ينا تشيوى ويكي تشيوى ناكي يا أبو بابيو دقى النبي صلى الله عليه وسلم يتشي ينا تشيوى إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة الله من كوتة تاواني ينا سن كوتة تاواني وهك إن ذاكو كشي توكو كوتة تكسر سوى ذاك المحسن سوناني لك شكين سوناني الله سبحانه وتعالى وان ذاك او كوشي لك وان كلمة أحسن يحسن إحسانا واتو كوتة تاوا سوى ذاك صفاتي تاو بنجي سبحانه وتعالى وان دكا منها لتا بايا وفنتا لك وان صفا دا وبنجي سبحانه وتعالى زي جنجي واتو مقتضى na wannan sifa daga wani halitta to da wannan halittar ya lalace saboda haka ubangiji subhanahu wataala a kowane lokaci cikin kyautatawa halittar sa yake cikin taimaka musu yake cikin inganta musu yake saboda haka ya nemi su ma bayi su sifantu da irin wannan sifa ta kyautatawa domin su ci gaba da samun kyautatawa daga Allah subhanahu wataala kyautatawar ubangiji iri-iri ce ta bangarori daban-daban bangare na farko shine kyautatawar da ubangiji yayi mana wajen halittar mu wajen yadda yayi mana tsira mai kyau yayi dan adam a cikin kyakkyawan diri kyakkyawar taswira alladhi ahsana kull shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin ala daidaita kowane halitta ya halicci dan adam fi ahsani taqwim amma fi kyan diri wanda babu wata halitta da ta kai kan dirin halittar dan adam ubangiji subhanahu wataala ya halicci duk wata halitta daidai da buƙatar da ake da ita da wannan halittar kowace halitta ubangiji ya yi ta ya kyautata wannan halittar gurgudan yadda buƙatar dan adam yake ga wannan halittar ka duba ƙasar da muke takawa ubangiji subhanahu wataala ya sanya ta mai tauri ce ta yadda za mu iya tafiya akan ta dan adam zai iya tafiya dabba za ta iya tafiya ababen hawan da muke tafiya akan su za su yi tafiya akan ƙasa ba yi ta ta zama labo yadda duk inda ka taka ka ji kafarka ta shige ba to kaga wannan kyautata halitta ce da ubangiji yayi wa ƙasa da Allah subhanahu wataala ya halicci iskar da muke shaka sai bai yi ta wani abu mai kauri ba wanda ba za ka iya shakar ta ka fitar da ita ba sai yayi ta irin yanayin da yanzu kake iya shakar ta da hancinka duk yadda hancinka yake da tsukewa za ka iya shakar iska kuma in ta shiga za ka iya fito da ita sannan za mu ga da Allah ya halicci wuta wuta dabi'arta zaka ga in an kunna ta sama take yi ta bi iska ba ta ba wai ƙasa take kwarara kamar ruwa ba ruwa in ka zubar da shi ƙasa zai kwarara ya malala amma wuta in ka kunna ta sama za ta yi saboda me saboda a ce in ka kunna wuta yadda ruwa yake kwarara haka za ta kwarara ta yi dama ta yi hauni to da babu shakka an ta samun gobara da yi ta samun gobara amma sai ta bi iska in ta bi iska shi kuma iska ba wani abu bane da yake karban wuta da zai da wuta za ta kama shi kamar yadda za ta kama wani abu wanda yake mai jiki to duka wannan za mu ga halitta ce ta ubangiji da Allah ya yi daban-daban kuma kowace halitta sai ubangiji ya sanya ta a cikin yanayin da za ta amfani dan adam ba za ta cutar da shi ba dan adam kuma ya yi shi a bisa kyakkyawan diri a bisa kyakkyawar sura da babu wani abu mai da Allah ya halitta da halittarsa ta kai kan halittar dan adam babu wani wani dan adam da zai dubi wani abu na halitta yayi sha'awar ya ce da haka Allah ya yi shi dukkan wata halittar da ka sani dukkanta ba za ka zo gaban ta kace ina ma ni Allah yayi ni kamar wannan abin ba saboda babu halittar da take ta dan adam ko mamonin dan adam in ya kwatanta halittar sa da sauran halittu zai ga cewa halittar sa tafi kyau to wannan shine ahsani taqwim da Allah subhanahu wataala yayi dan adam akan sa wannan ingantawa ne wajen wato ta bangaren halitta hakan ubangiji subhanahu wataala abu nabiyu ya inganta wa dan adam ta bangaren arzikin sa ya inganta masa arzikin sa kamar yanda Allah subhanahu wataala yake ba mu labari a kissar annabi Hud da yake ga mutanen sa qala ya qawmi ara'aytu in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana ce ya ku mutane na ba kwa gani idan na zanto da wata wato da wata hujja nake daga ubangiji na sannan ya azarta ni arziki mai kyau saboda haka Allah subhanahu wataala ya ba wa dan adam arziki mai kyau shine arziki na halal shine arzikin da dan adam zai ci amfanar da shi a jikin sa shine arzikin da dan adam zai amfani da shi a rayuwar sa ya ji dadi ubangiji yayi wa dan adam wannan kamar yace kad ahsanallahu lahu rizqa ubangiji ya kyautatawa dan adam arzikin sa to wannan shi ma ihsani ne daga ubangiji subhanahu wataala ga bayin sa haka nan akwai ihsani na ubangiji subhanahu wataala ga bayin sa ta fuskar hukunci duk wani hukuncin da Allah subhanahu wataala ya saukar wa bayin sa nasi kaza ko subar kaza zaka samu akwai maslaha a ciki akwai hikima a ciki babu wani hukuncin Allah subhanahu wataala da ya shafi umarni ko hani da zaka duba kaga cewa babu maslahar dan adam a ciki akwai abinda ya kamata dan adam ya fahimta na maslaha a cikin hukuncen Allah dukan hukuncen sa adalci ne haka nan duka hukuncen sa maslaha ne don haka ya zama ahsanul hakimi babu wani mai iya bada hukunci kamar nasa hukuncin sa yafi na kowa kyau afa hukmal jahiliyati yabghun waman ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun Allah ya ce yanzu hukuncin jahiliya suke nema wane ne yafi Allah iya hukunci kyautata hukunci babu shi sauraka duk wani hukuncin da ba na Allah ba zaka samu akwai tawaya a ciki zaka samu akwai nakasa a ciki zaka samu akwai koma baya a cikin sa zaka samu akwai zalunci a cikin sa ko yaya yake amma banda hukuncin Allah sauraka ubangiji subhanahu wataala ya sanya hukuncin sa sune masu kyau sune masu inganci amma duk wani hukunci da ba na Allah ba to hukunci ne na jahiliya ma'ana cike yake da jahilci da rashin sani ubangiji yayi wa dan adam wannan saboda ya zanto saboda nagartar hukuncin sa da maslahar da take cikin hukuncen Allah yafi kowa zama mai tausayi yafi uwa mai tausayin danta Allah subhanahu wataala arhamu minha li ibadihi tausayin ubangiji yafi tausayin uwa ga danta sannan bangare na hudu kyautatawar ubangiji ga bayinsa ta fuskar lada ya ba su lada akan ayyukan su na kwarai fiye da yadda suka yi aiki duk irin kyautata aikin da zaka yi kyautar da ubangiji zai maka sai ta dadinka aikin ka kai za ta zanto ma kyauta ce da take falala daga ubangiji ba wai saboda aikin naka ya cancanci dole a baka wannan kyauta ba ubangiji zai kyautata maka wajen baka lada ya ribanya maka ladanka wanda zaka yi na wani aiki da zaka yi wanda yake dan gangan Allah ce lil ladina ahsanu husna wa ziyada wanda duk suka kyautata to suna da sakamako mafi kyau wanda duk suka kyautata wajen aikin su Allah ce suna da sakamako mafi kyau hadda ma kari akan wannan man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ce duk wanda ya aiki mai kyau namiji ne ko mace yana mumini Allah ce to tabbas za mu raya shi kyakkyawar rayuwa sannan kuma lalle tabbas za mu saka masa da mafi kyan abinda suka kasance suna aikatawa saboda haka wannan ihsani ne daga ubangiji ya ninninka maka aiki ladan aikinka abinda za a baka dai sai ubangiji ya linka shi goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha Allah ce duk wanda ya zo da lada guda da aikin lada guda daya ubangiji zai ninka masa shi gida goma don haka wannan kyautatawa ce ta fuskar lada da ubangiji yake wa bayinsa ihsani ne na ubangiji wallahu indahu husnul thawab Allah yana kyakkyawan sakamako da ya tanada wa bayinsa. To wannan duk kyautatawa ce ta fuskar wato ta bangaren Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Shi ma mu ma bayi ta bangaren mu akwai kyautatawa. Akwai kyautatawa da ake bukata a ganta tattare da mu. Mafi girman kyautatawa da ya kamata dan adam ya siffantu da ita, ihsanin da ya kamata dan adam ya siffantu da shi, shine ihsani ta fuskar aqidarsa, ta fuskar kudurinsa tsakaninsa da Ubangijinsa. Ya kyautata kudurinsa wajen kadaita Allah subhanahu wataala da tauhidul rububiyya, kadaita shi da tauhidul uluhiyya, kadaita shi da tauhidul asma'i was sifat. Ka kyautata a cikin aqidarka ta fuskar dayanta Allah subhanahu wataala cikin ayyukansa. Ya zama dukkan wani aiki na Ubangiji wanda shi kadai yake yin sa, baka dauka ka jingina ma wani ba, ko ka dauka cewa akwai wanda zai iya wannan aikin ba Allah ba. Allah shi kadai ne mai iya halitta, shi kadai ne mai kashewa, shi kadai ne mai yayawa, shi kadai ne mai juya al'amura, shi kadai ne yake sarrafa duniya gaba daya. Duk wani abu da ka gani yana faruwa ne karkashin mashi'arsa. Ba wani abu da yake faruwa a cikin malakuti na Ubangiji ba karkashin mashi'arsa ba take yake. Saboda haka duk wani abu da kaga ya faru, kai da cewa da mashi'ar Allah ya faru, kuma Allah subhanahu wataala yana da hikima cikin faruwar wannan abu. To wannan ihsani ne, kyautatawa ce ta fuskar tauhidul rububiyya. Akwai kyautatawa ta fuskar tauhidul uluhiyya. Ka kyautata aqidarka wajen dayanta Allah subhanahu wataala da bautarsa. Ka bauta masa shi kadai dukkan wani aikin da yake bauta ce ga Allah subhanahu wataala, to kaka jingina ta ga wani ba Allah ba. Abinda duk Allah ake yi wa, to kai wa Allah shi kadai kakka yi ma wani. In ka tashi addu'a roko ka roki Allah shi kadai, kakka juyar da addu'a ka zuwa ga wani ba Allah ba, ko mai matsayinsa. Haka nan fatanka da sa tsammaninka shine ar-raja, ya zama ga Allah subhanahu wataala kawai kake yi. Duk wani kyakkyawan tsammani ka sashi a zuciyarka tsakaninka da Allah. Haka nan tawakkali, dogaro ga Allah subhanahu wataala, ya zama gare shi kadai kake yi. Haka nan neman taimako, neman agaji, ya zama na duk kana nema ne wajen Allah subhanahu wataala. Baka sarrafa wani abu na bauta ga wani ba Allah ba, mala'ika ne ko annabi ne ko shehi ne ko wali ne ko ma wane ne. Abinda duk yake bautar Allah ne, to na Allah ne shi kadai. Wannan kyautatawa ce ta fuskar aqida da ta danganci tauhidul uluhiyya, wato kadaita Allah da bauta. Sannan ka kyautata aqidarka ta fuskar tauhidul asma'i was sifat, ka yadda ka tabbatar wa da Allah duka sifofinsa da sunayensa mafiya daukaka mafiya kyau, wadan babu sifofi kaman nasa, babu sifofi kaman nasa a cikin daukaka su, babu sifofi kaman nasa ko sunaye kaman nasa a cikin kyawun su. Ka tabbatar wa da Allah duka wata sifarsa a bisa wato fuska ta kamala, ba tare da ka jirkita wannan sifar ba, ba tare da ka kore ta ba, ba tare da ka kwatanta ta da sifar wani mahaluki ba. To wannan yana daga cikin kyautatawa, wato kyautatawa da dan adam zai yi ta fuskar tauhidul asma'i was sifat, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, babu wani abin da yake tamuka da Allah subhanahu wataala, kuma Allah mai ji ne kuma mai gani ne. Sannan abu na biyu shine ka kyautata ta fuskar ibada, al-ihsan fi ibadatillah. Ka kyautata ibadar ka ga Allah subhanahu wataala, bautar da kake wa Allah. Ibada suna ne da ya kunshi dukkan wani abu da Allah subhanahu wataala yake so ya yarda da shi. Duk wani abin da Allah yake so ya yarda da shi, yayi umarni da shi, to wannan ibada ce. Kayi shi ga Allah subhanahu wataala, ya kunshi sallah, azumi, zakka, hajji, magana mai kyau, rukun amana, biyayya ga iyaye, sada zumunci, cika alkawari, umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna, gwagwarmaya don tabbatar da addinin Allah, kyautatawa makoci, dukkan wani abin da ka sani umarni ne na Allah, to wannan ibada ce. Dukkan wani abin da Allah ya hana ka guje masa, wannan ibada ce. To ka kyautata wannan ibadar. Ta yaya za ka kyautata ibadar ka? Ta yin abu guda biyu. Abu na farko wanda shi ne kodoruwa al-ikhlas, ka tsarkake wannan ibadar ga Allah shi kadai. kayi dan shi domin shi domin neman yarda shi wama umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin ba a umarce su ba sai dai su bautawa Allah su ta masu tsantsanta bauta gare shi wannan sharadi ne jigo ne na karba kowace irin bauta in dai zaka yi ta to ka tsarkake yin ta ga Allah shi kadai in har zaka gwama ibadar Allah da wani Allah to Allah baya son wannan ibadar sharadi na biyu shine al-mutaba'a kayi ta kamar yanda shari'a ta ce kayi kayi abinda Allah da manzansa suka saka kada ka kirkiro wa kanka kada ka kara cikin abinda aka umarce ka fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw tace Allah ya ce wa annabin sa ka tsaya kyam kamar yanda aka umarce ka Allah yake gaya wa annabin sa sallallahu alaihi wasallam sai tsaya kyam anan inda aka umarce shi kamar yanda aka umarce shi da shi da duk wanda suka tu tare da shi wato musulmi Allah ya ce kada ku wuce iyaka to tsayawa akan shari'ar Allah a cikin dukkan abin da kake yi wannan sharadi ne na karɓar wannan ibada kuma sharadi na inganta wannan ibada kana son ibada ta zama ingantacciya to kayi ta kamar yanda Allah subhanahu wataala ya ce ka kirkiro wani abu da sunan bautar Allah ba da umarnin Allah ba am lahum shuraka shara'u lahu min ad-din ma lam ya'zab bihi Allah Allah ce ko suna da wasu ababan tarayya da suka shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai izini da shi ba ashe kaga kowane abu na addini sai Allah ya izini da shi ina muke samun izinin Allah daga alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd wanda duk zai kirkiri wani abu da sunan addini alhalin baya cikin addini ba umarnin Allah ba na manzansa ba Allah yace to an bayar masa annabi yace to an bayar masa da wannan aiki nashi a ruwayar muslim a wani wata ruwaya ta muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd da duk zai yi wani aiki ba da umarnin mu ba to an yi watsi da wannan aikin nasa saboda haka duk wani aikin da mutum zai yi ba bisa biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wani aikin ba abinda zai kara wa mai yin sa sai nisanta kansa daga Allah subhanahu wataala ba zai kusanta shi daga Allah saboda haka dole in kana son ka inganta bautarka ta zama ingantacciya to shine ka zanto ka lissafi waɗannan sharuɗa guda biyu al-ikhlas wal mutaba shine kayi ikhlasi kayi dan Allah kuma ya dace da biyayya ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah yana cewa qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama huwa ilahu annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbihi ahada Allah ce kace ni mutun ne kamar ku yuha ilayya da ake mun wahayi annama ilahukum ilahun wahid abun bautarku kawai abun bauta ne daya shi kadai ne faman kana yarju liqa'a rabbi wanda duk yake fatan haduwa da ubangijin sa faly'amal 'amalan salihan to yake kyawun aiki yayi aiki kyawa shine wanda shari'a ta zo da shi wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kai ya hada wani da bautar ubangijin sa to saboda haka idan mutun yayi wannan to yayi ya zo da rukuni biyu na kyautata ibadarsa mafi ƙololuwar ihsani da bawa zai kai shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin sa hadithul jibril hadithul muslim wanda jibril ya tabbaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da musulunci da kuma imani a ƙarshe ya tabbaye shi game da al-ihsan annabi ya ce an ta'budu allaha ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta wa allah kamar kana ganin sa idan baka ganin sa to shi yana ganin ka mataki guda biyu na ihsani na qoli shine bautawa Allah a bisa mataki na mushahada ko a mataki na muraqaba wannan duka ana kiransa ihsani ka bautawa Allah kamar kana ganin sa idan baka kai ga wannan mataki ba to ka bautawa Allah tare da jin cewa Allah yana ganin ka wannan shine mafi kankantar mataki na ihsani wanda shine kuma martaba ta koli to wannan shi ne ihsani ta bangaren ibada kyautata ibada sannan kuma na uku shine kyautatawa iyaye waɗanda Allah subhanahu wataala yayi umarni da kyautata musu a cikin ayoyi masu yawa a alqur'ani kuma ubangiji subhanahu wataala ya hada kyautata wato ya hada bauta masa da kuma kyautatawa iyaye guri guda. Idza khazna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa a'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum an la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Sauraka gurare daban-daban Ubangiji yana umarni da kyautatawa da bauta masa shi kadai ba tare da shirka ba. Sannan Ubangiji yayi umarni da ainihin kyautatawa iyaye. Allah ya ce ka tuna lokacin da muka yi riki wato muka yi alkawari da banu Isra'il cewa kada ku bauta wa kowa sai Allah kuma ku kyautatawa iyayenku. Haka nan a wani guri Ubangiji ya ce wa abudullah ku bauta wa Allah wa la tushriku bihi shay'an kada ku hada wani abu da shi sai ce wa bil walidayni da ihsana kuma ku kyautatawa iyaye. Haka nan suratul an'am Allah ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ku zo in karanta muku abinda Ubangijinku ya haramta muku. Allah tushriku bihi shay'a kada ku hada wani abu da shi wa bil walidayni ihsana ku kyautatawa iyaye. Haka ne ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya Ubangijinka ya hukunta cewa kada ku bauta ma wani sai shi wa bil walidayni ihsana kuma ku kyautatawa iyaye. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah ce imma dai ɗaya daga cikin su ya girma a wajenka ya tsufa a wajenka to ko kuma dukan su tsufa a gabanka. Allah ce fala taqul lahumā uffin kada ka hantare su ka gaya musu kalmar uff wa la tanharhumā kada kai musu tsawa wa qul lahumā qawlan karīmā ka gaya musu magana ta mutunci ka mutunta su. Saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci bayinsa da kyautata wa iyaye wajen magana da kyautata musu wajen mu'amala da kyautata musu a aikace da kyautata musu ta hanyar yi musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba da kyautata musu ta hanyar abin da suka hana ba wanda babu saban Allah a ciki da kyautata musu ta hanyar ciyar da su yayin da suke da buƙatar a ciyar da su da kyautata musu ta hanyar kyautata ma dukkan wani wanda yake da alaka da su da sada zumuncin da yake ta bangaren su dukkan wani abu wanda yake magana ce ko aiki iyaye za su amfana da su to da yayi wannan dukkan wani abu da yake magana ko aiki da iyaye za su samu farin ciki da shi to da yayi ma iyayensa wannan wannan kyautatawa ce da Allah subhanahu wataala ya umarni da ita wanda wannan kun sani babi ne mai fadi. Sannan na hudu kyautatawa matar da take wato matarka ta aure da take karkashinka sawa'u mace ɗaya ce ko su biyu ko su uku ko su hudu zama ka kyautata musu. Haka nan da ƴaƴan da za ku haifa wanda suke karkashinka su ma lokacin da suke buƙatar kyautatawa suke buƙatar kulawa da su kafin su kai munzalin da za su iya rike kansu ka kyautata musu. Wannan shi ma yana daga cikin ihsani da aka buƙaci kai. Allah subhanahu wataala ya umarci mazaje su kyautata alaƙarsu da zamantakewarsu da matansu na aure wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah ce ku yi mu'amala da su ta hanyar da take mai kyau walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Allah ce suna da haƙƙi irin wanda kwatankwacin yadda haƙƙi yake a kansu yadda haƙoƙin maza suke a kansu su ma suna da haƙoƙi a kan mazansu. Don haka kiyaye waɗannan haƙoƙi na maza na mata daga ɓangaren mazansu wanda yana daga cikin ihsani da Allah subhanahu wataala ya umarci bayansa su yi kyautata wanda ya umarci bayansa su yi. A hadisi ya tabbata a cikin Jami'u Tirmidhi da Ibn Majah hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan sannan wa khairukum khairukum li nisa'i wato mu'minan da suka fi cika suka fi kamalar imani annabi yace su ne waɗanda suka fi kyawawan ɗabi'u su ne suka fi kyawawan ɗabi'u sannan yace wa khairukum khairukum li nisa'i mafi alkhairun ku su ne waɗanda suke masu kyautatawa matansu masu daɗaɗawa matansu. Da Allah subhanahu wataala ya umarni da kyautatawa zawil qurba wato makusanta to mafiya kusanci ga mutum su ne 'ya'yansa, su suka fi kowa cancantar su shiga zawul qurba wa bil walidaini ihsanan wa bil qurba wal yatama. To zawul qurba din nan 'ya'yan da ka haifa su suka fi cancantar su shiga cikin wannan. To dole ne mutum ya kyautatawa 'ya'yansa, kyautatawa ta fuskar tarbiya, ta fuskar kyakkyawan renansu da kula da su da dora su akan addini da ba su kyakkyawan tarbiya, haka nan da kyautata musu ta fuskar cin su da shan su da kula da lafiyar su. Wannan duka wajibi ne akan mutum, wajibi ne na ihsani na kyautatawa yawa ɗayansa da suke ƙarƙashin sa. Al-Imam Abu Dawud da Nasa'i sun fitar da hadisi sahihi daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tasaddaqu, yake ga wasu sahabbansa ku yi sadaka. Sai wani mutum ya tashi ce ya Rasulullah indi dinar, yace ina da dinari, na mallaki dinari, ta kan wa zan fara? Annabi yace tasaddaq bihi ala nafsik, fara yi wa kanka tukunna. Sannan sai ya ce to ina da wani kuma, sai wa? Annabi yace tasaddaq bihi ala zawjatik, ba da shi sadaka ga matarka. Yace ya Rasulullah indi dinarun akhar, ina da wani kuma. Annabi yace tasaddaq bihi ala waladik, yi wa ɗanka sadaka da shi, wato ba shi ciyar da ɗanka da wannan kuɗin. Sannan sai ya ce indi dinar, ina da kuma wani daban. Annabi yace tasaddaq bihi ala khadimik, ka ba wa hadiminka, ka yi wa hadiminka sadaka da shi. Yace to ina da wani kuma. Annabi yace anta absaru, wannan kuma kai ka san me za ka yi da shi. To wannan shi ke nuna maka tartibi, wato yadda ake jeranta aulawiyya ta ciyarwa. Farko mutum karan kansa, inda yana da abinci wanda mutum ɗaya ne zai iya ci ya tsare rayuwarsa, in bai ci ba zai tafi, to ya ci shi ya fara da kansa. To in kuma yana da abin da yake na mutum biyu, shi ya fara da kansa, akwai kuma ɗaya ya rage, to matarsa zai ba. Saboda haka a babin ciyarwa mace tana gaba da iyaye, a babin ciyarwa mace ciyar da matarka yana gaba da ciyar da iyayenka. Matarka komin kuɗinta, komin wadatarta, wajibi ne akan ka ciyar da ita. لينفق ذو ساعة من ساعته سوراك دك انك ذاك شيء ديتا. عبد الله بن مسعود ما تسا سنة دكو اي زينب سنة دكو اي سوسي سنة فرد زكا اما شيكي شيء ديتا لوك شيء ديتا زوات فرد زكا يتي نية كما تتباوا تتشي كاي إن باك كمك شيء ديتا مي اكي كي نن ناباك تاداومو. Saboda haka sai ta ce, sai ta je ta yi fatawa wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ba shi ko kar ta ba shi? Sai ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, gashi na tashi fidda zakka, amma miji na Abdullahi dan Mas'ud ya ce in ba shi. Annabi ya ce ki ba shi. Saboda ciyarwar ita ba wajibin ta ne ta ciyar da shi ba, don haka tana iya ba shi zakka. In ta ba shi zakka kuma dan ya bata, ta ce wannan babu komai, babu wani abu. Saboda haka mata tana iya ba mijinta zakka. Kaga ita ce mai kuɗin, amma shi ne mai ɗaukar ɗawainiyarta da taretaranta. Iyaye idan uba yana da abin da zai ciyar da matarsa, ta ce uwar yaro, to wajibin a kansa yake, a kansa yake ya ciyar, ba a kan ɗansa ba. In ya zanto ba zai iya ciyarwa ba, to ɗan kuma yana da rara abin da zai ciyar da matarsa, to wajibi ya ciyar da iyayensa, wajibi ya ciyar da iyayensa. Saboda haka a wajen tartibin nafaka, iyaye sun da wato iyaye wajen biyayya suna sama da kowa a wajen biyayya fil jumla, amma a wajen nafaka mata tana gaba, mata tana gaba. Shi yasa idan mace ta zo gidan mijinta, izini na shigi da fita daina hannun mijinta, ba wajen babanta ba. Saboda haka ko da mamanta za ta yi waya ta ce ki zo gida, dole sai ta tambaye mijinta izini, in ya hana ta ba za ta bi umarnin uwarta ta je ba, in ta yaka ta saba wa Allah. saboda haka yayin da ta shigo gidan mijinta duka nauyinta ya koma karkashin kan mijinta, saboda haka haƙƙin biyayya na mijinta yana gaba akan haƙƙin biyayya ta ga iyayenta wajen umarni da hali. Wannan kyautatawa kuma wannan wani abu ne a buɗe, ta kyautata musu da duk abin da ya dace ta kyautata musu. Sannan da kyautatawa ga makusanta, makusanta dukkan wani wanda yake da alaka da kai ta jini, sawa'un na kurkusa ne ko na nesa ne, sawa'un yana daga cikin muharramanka ko baya daga cikin muharrim, matukar dai akwai wani abu na jini ya haɗa ku, to Allah subhanahu wataala ya ce a kula da duk makusanta bayan kula da iyaye, wanda ya kunshi dukkan wasu makusanta, a kyautata musu ta fuskar magana, a kyautata musu ta fuskar aiki, kada a yanke zumunci da yake tsakaninsu. Allah yana cewa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba. Allah ce ku bauta wa Allah kada ku hada komai da shi, sannan ku kyautata wa iyaye, sannan yace da waɗanda suke makusanta su ma a kyautata musu. Haka nan Ubangiji ce wa ati dhil qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubadhir tabdhira. Ku bawa waɗanda suke makusanta haƙƙin su, da miskini da wanda yake matafi, kada ku yi almubazzaranci. Haka nan Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn wal aqrabin wal yatama wal masakin. Allah ce suna tambayar ka game da wato me za su ciyar. Allah subhanahu wata'ala ce qul ma anfaqtum min khairin, kace da abinda ku ciyar na alkhairi, to ku ciyar da shi ga iyaye da kuma waɗanda suke makusanta. Don haka a wurare daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da kyautatawa makusanta, ‘yan uwan uwa da ‘yan uwan uba da ‘yan uwan uwa da duka ɓangarorin guda biyu. Saboda haka wannan yana daga cikin nau’i da kyautatawa da ɗan adam zai yi wa ɗan uwansa ɗan adam. Sannan na shida, kyautatawa ga miskinai da waɗanda suke mabuƙata. Miskin shi ne mabuƙaci, wanda watakila ya mallaki rabin abin da zai ishe shi, ko ya mallaki abin da ya wuce rabin abin da yake buƙata a shekara, amma ba zai kai shi shekara ba. To wannan miskini ne, yana da abin da zai iya riƙe shi wata goma sha ɗaya, amma ba zai iya kai shi wata sha biyu ba, ba zai iya kai shi tsawon shekara ba. To wannan miskini ne, saboda haka za a taimaka masa, za a taimaka masa. Alfaqir shi ne wanda ya mallaki ƙasa da abincin wata shida, ba ya da abin da ya wuce wato wata huɗu biyar shida, wata huɗu biyar. To wannan faƙiri ne. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya haɗa su a wuri ɗaya, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal masakin. Saboda haka yawa daga cikin malamai suna cewa alfaqir almiskinu ahsanu halan, wato miskini ya fi dama-dama a kan faƙiri. Shi faƙiri fitik ne, amma shi miskini ƙila ma yana da aiki, yana aiki, yana karɓar albashi, ƙila albashinsa ya kai 500, amma kuma yana da bataliya, ‘ya’yansa sun kai 30. Kaga a yadda naira nan ta kare 500, ina za ta gida huɗu? Saboda haka gida ɗaya ma sai laƙo mai kuɗin. Saboda haka ba wai dan yana da shi ba, shi yana da aiki yana samun, shi kenan ya fita daga masaki, yana cikin masaki. Saboda haka Allah ya ce duk a kyautata musu. Allah ya sanya su cikin waɗanda za a kyautatawa bayan kyautatawa makusanta. Al-yatim shi ne maraya, maraya wanda ya rasa mai kula da shi, musamman ubansa, wanda ya rasa uba kuma bai kai munzalin da zai iya riƙe kansa ba. Wannan shi ne maraya a cikin mutane. Maraya a cikin dabbobi shi ne wanda ya rasa uwarsa, da daman uban nasa ma bai san waye ba. Amma a cikin mutane wanda ya rasa mahaifinsa shi ne maraya. Kuma maraici yana ƙarewa lokacin da yaro ya balaga, ya mallaki hankalinsa, zai iya zuwa yi sana'a. To ya fita daga ƙangin maraici, ba yadda mu muka ɗau maraici ba, sai mutum ya zama ya kai shekara 60, amma da an tashi magana ce shi fa maraya ne. Shekara 60 amma yana nan a maraici, maraici ba ya yankewa. Maraici yana ƙarewa daga wannan lokaci. Maraicin ‘ya mace shi ne yake kaiwa har lokacin da za ta yi aure ta samu mijin da zai kula da ita. Amma matuƙar dai ta rasa mahaifinta kuma ba ta yi aure ba, ko wani shekara nawa take marainiya ce, tana buƙatar taimakawa. Saboda haka nassoshi da dama sun zo wanda suke faɗaitarwa akan kula da maraya da kula da shi da bashi tarbiya da kiyaye masa haƙoƙinsa da kwato masa haƙƙinsa a lokacin da wasu suke kokarin danne masa haƙƙinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan wanda yace ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hataini. Nabi ya daga sababa da wusta ya raba tsakaninsu yace ni da wanda yake kula da maraya kamar haka muke a aljanna. Wannan hadisi ne sahih yana cikin Sahih al-Bukhari daga Sahal ibn Sa'd. A ayoyin da Allah subhanahu wataala yake magana akan kyautatawa, kyautatawa maraya da miskini yakan gabatar da maraya. Saboda me? Saboda maraya fil ghalib sautari baya samun wanda zai tsaya ya kula da shi, ya tausaya masa, ya kula da dukiyarsa in yana da ita. Uwa koda tana nan to ba lalle ne za ta iya kula da yaronta ba, ta kula da tarbiyarsa, ta tsare masa bukatunsa har lokacin da zai kai munzalin mutum. Idan ya rasa uba to ya rasa babban bango wanda yake gingina da shi wajen al'amuransa. Saboda haka shari'a ta yi ta kwadaitarwa akan a kula da su, kuma ta yi gargadi mai tsanani akan a taba wani abu na haƙƙinsu. Wanda zai taba haƙƙin maraya to babu shakka wanda ya tsokano Ubangiji subhanahu wataala. Saboda haka marayu wani bangare ne jikin al'umma, wani bangare ne daga jikin al'umma, suna buƙatar kulawa. Idan aka bari suka lalace to wannan abin zai shafi al'umma ne duka. Kamar wani bangare na jikin kai kamu da wata cuta, to wannan cutar in baka dauki dakin magance ta ba to za ta cinye jikin gaba daya. To haka maraya yake a cikin al'umma. Idan ba a tsaya an kula da shi ba to lalacewarsa za ta jawo lalacewar yara ƙanana waɗanda za su riƙa ganinsa suna koyi da shi a cikin wasu miyagun ɗabi'unsa. Saboda haka kula da su kula ne da al'umma. Shi yasa shari'a take kwadaitarwa matuƙa da gaske akan tsayawa a kiyaye haƙƙin maraya, a kula da shi. Kuma ramzi, wato kiyaye haƙƙin maraya, ramzi ne na kiyaye haƙƙin duk wani mai rauni. Idan aka indan al'umma da za ta kiyaye haƙƙin maraya to babu shakka za ta zanto mai kiyaye haƙƙin sauran masu rauni. Domin shi maraya ya rasa wanda yake kula da shi, ya rasa wanda yake, kuma gashi ƙanƙani bai kai munzalin balaga ba. In dai har irin wannan ƙananan yara za a kula da haƙƙinsu, to manya waɗanda suke rauna da min babu aula a kula da haƙƙinsu, domin ana ganin su suna da ƙarfi a jikinsu, talakawa ne amma fa da ƙarfinsu. In aka matsa musu za su iya gore. To duk al'umma za ta kula da haƙƙin maraya to za ta kula da haƙƙin manya. Amma duk al'umma za ta cinye dukiyar maraya, ta taka maraya, to babu shakka wanda yake ba maraya ba min babu aula su yi masa haka, don babu tausayi a tare da su. Waɗanda suke miskinai kuma mabukata a kyautata musu ta hanyar ba su sadaka, ciyarwa lokacin da suke cikin wahala, lokacin da suke cikin rashin lafiya. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'imi la yaftur wa sa'imi la yaftur. Wanda yake kai kawo wajen kula da matar da ta rasa mijinta ko miskini mabukaci, Annabi yace to kamar mai jihadi ne don ɗaukar kalmar Allah. Annabi yace kamar wanda yake tsayawa ne cikin dare yana ta qiyamul layli ba ƙaƙƙautawa, ko wanda yake yin azumi ba tare da ajiyewa ba. Sannan abu na bakwai, kyautatawa maƙoci. Maƙoci da dukkan nau'o'in maƙotaka, wato maƙoci ba iri ɗaya ba ne, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wal jari dhil qurba wal jari junubi was sahibi bil jamb. Allah ya umarni da a kyautatawa maƙoci. Maƙoci aljari dhil qurba shi ne maƙocin da yake maƙotaka da kai, sannan ɗan uwanka ne, kuna da alaƙa ta jini da shi, to wanda yana da haƙƙoƙi guda biyu, haƙƙin maƙotaka da kuma haƙƙin ƴan uwantaka. Wal jari junub shi ne maƙocin da yake ba ɗan uwa ba, babu wani kusanci tsakaninka da shi, babu wani alaƙa ta jini tsakaninka da shi, kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas ya ce. Wal jari junub was sahibi bil jamb shi ne kuma wanda tafiya ta haɗa ku, ko wajen sana'a ya haɗa ku, ko wajen aiki ya haɗa ku, ko mota ta haɗa ku, duk wannan shi ne as-sahibi bil jamb. To duka Allah subhanahu wataala ya ce a kyautata musu, a kula da su. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da a kula da maƙoci, a kula da haƙƙin maƙoci, ko musulmi ne ko kafiri. A nan ba ana nufin maƙocin da yake musulmi kaɗai ba, da maƙoci musulmi da wanda ba musulmi ba, duka wannan abu ne mai kyau da shari'a take son kyautatawa ta ɓangarensa. A kyautata masa bi husnil ishra, a yi kyakkyawan mu'amala da shi, a kyautata masa ta hanyar gujewa cutar da shi, a kyautata masa ta hanyar bashi kariya yayin da wasu ke kokarin cutar da shi. Wannan duka bangare ne na ihsani ga makoci. Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito daga Abu Shuraih Al-Khuzai radiyallahu ta'ala anhu, annabi yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi, wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira, annabi ce to kyautata wa makocinsa. Ya zo a cikin Sahih Al-Bukhari da Muslim hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma zala jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibrilu bai gushe ba, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, yace yana ta mun wasiya da kula da haƙƙin makotaka, da haƙƙin makoci, har sai da nayi zaton cewa zai ce ma zai ci gado na, ko zai ci gado makocinsa, wanda yana nuna maka girman wato makotaka. Saboda haka wajibi ne ga kowane mutum ya kyautata ma wanda yake makocinsa na kusa da na nesa, makocinsa a unguwa, ko makocinsa a wajen aiki, ko makocinsa a wajen sana'a, ko makocinsa da tafiya ta hada su tare. Sannan na takwas, al-ihsan ila umumin nas, kyautata wa mutane gaba daya, duk wani mutum ya cancanci a kyautata masa. Umumin nas, Allah ya ce wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, ku kyautata, Allah yana son masu kyautatawa. Wa ahsinu wallahu yuhibbul muhsinin, ku kyautata, Allah yana son masu kyautatawa. Yana daga girman abinda za ka kira shi kyautatawa ga mutane, shi ne kyakkyawar mu'amala. Kyakkyawar mu'amala, ka gamu da ɗan uwanka ya ga farat farat a fuskarka, ka yi masa murmushi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an taqa akhaka biwajhin talq, kada ka reda aikin alkhairi duk kankantarsa, koda ka hadu da dan uwanka kai masa murmushi da sakakkiyar fuska. To babu abinda zaka kyautata wa dan uwanka da shi kamar kyawawan dabi'u da zaka nuna masa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a da dukkan matsayin da Allah ya bashi da daukakar da yake da ita, yana addu'a a cikin sallarsa ta dare, lokacin da yake bude sallarsa ta dare, yana cewa wahdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Nabi yake cewa ya Allah, ka shiryar da ni ga mafi kyan dabi'u, babu mai shiryar da ni ga dabi'u mafi kyau sai kai, ka kuma kautar da ni daga miyagun dabi'u, babu mai kautarwa daga miyagun dabi'u sai kai. Wannan hadisi ne yana cikin Sahih Muslim hadisin Ali ibn Abi Talib. Haka nan Allah subhanahu wataala yayi umarni da idan za mu yi magana da mutane, mu gaya musu magana mai kyau, mu gaya musu magana mai daɗi, mu gaya musu magana mai kwantar da hankali, ba ta tashin hankali ba. Allah ce wa qulu lin nasi husna, bai ce wa qulu lil mu'minina ba, bai ce wa qulu lil muslimina ba, bai ce wa qulu li ikhwanikum ba, ce wa qulu lin nasi, lin nasi. Saboda dukkan wani dan adam ya shiga cikin nan, ku gaya musu magana, ku yi musu magana mai kyau, ku yi musu magana mai kyau. Allah subhanahu wataala ya umarni da aiwa kowa da kowa magana ba tare da togaciya ba. Kiyasa aka ruwaito daga Ali ibn Abi Talib, kamar yadda yake cikin Shu'abul Iman na Baihaqi, Ali ibn Abi Talib yana cewa wa qulu lin nasi husna ayin nas kulluhum, ayin nas kulluhum, yace ana nufin dukkan mutane, ana nufin dukkan mutane. Ibn Abi Dunya a cikin Kitabus Samt da kyakkyawar salsala ya ruwaito daga Afa ibn Abi Rabah, babban malamin tabi'i na dinnan, ba cikin almajiran Ibn Abdullah dan Abbas, so wa qulu lin nasi husna, yace lin nasi kullihim almushriki wa ghairihi, ku gaya wa mutane kyakkyawar magana, duka mutane da mushriki da wanda ba mushriki ba. Saboda ka kyautata magana, kyautata mu'amala, wannan wani abu ne da ake buƙatar sa ga kowa da kowa, ba sai ga wanda kake girmamawa ba, ko wanda yake dan uwanka, ko wanda kake amfanuwa da shi, a'a kowa ka gaya masa. Ka Allah ta wa kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina. Allah ce ka gaya wa bayina su rika fadar magana mai kyau, su rika fadar magana mafi kyau, in akwai magana mai kyau ga wata kuma tafi ta kyau, to su fadi wacce tafi kyau, haka Allah ya ce inda shaytana yanzahu bainahu, shaydan fa yana tunzura tsakanin su, dan abu kankani da baka tsammanin zai kai matakin wato rigima ko fada ko tashin hankali sai kaga ya kai. Wa innal harba awwaluha kalamu, duk wani yaki ya fara ne da cacar baki, da cacar baki a hankali a hankali har karshe yazo ya zama yaki. Saboda haka Ubangiji yana umarni da kyautatawa, sannan kuma nau'in kyautatawa na tsakanin dan adam da dan adam shine kyautatawa a cikin ayyukan da ke tsakaninmu, kyautatawa a cikin sana'unmu, kyautatawa a cikin dukkan wani abin da Allah subhanahu wataala ya dora ko ya sanya shi hanyar neman abincinka ne ko wani aiki da aka jingina maka, to ka kyautata aikinka, ka kyautata aikinka. Inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli shay, ko bai ne saboda ka duk wata sana'ar da kake kokari ka kyautata sana'ar ka, wannan yana daga cikin abinda bamu dauke shi hanya ta ihsani ba. Yau zaka ga rayuwarmu wawanci waɗanda zaka dauko ka bawa aiki musulmi sai kaga sun cuce ka, ka dauko an ne ka bashi ya maka ya kyautata maka, wanda lalacewa ce da wato ta kai inda na wanda kake zaton shi zai fi gane amfanin kyautatawa, shi kuma ne mai munanawa. Duk sana'ar da kake wajibi ka kyautata su, Allah yana son bawa idan yayi aiki ya kyautata shi, ya kyautata shi. Wani abu yana daga cikin abin da yake ci mana tuwa a ƙwarya, shi yasa har kullum muke ta komawa baya, kai mu'amala da dan uwanka musulmi ka bashi aiki, kana ga dan uwanka ne musulmi sai cuce ka, ko ya cuce ka a kudin da zai maka aikin da shi, ko ya cuce ka a cikin aikin da zai maka, yayin da zaka dauko wanda ba musulmi ya maka aiki mai kyau kai ta san barka, gobe yana kana ne kana ga wani yana neman mai aiki sai ka hada shi da shi, ba ka hada shi da wancan musulmi ba. Eh, ka bashi kana, a gashi sun ga bashi 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 bashi, bismillah bismillah, a Allah ya ina ne zai musulunta, bismillah bashi kalma za ka shiga musulunci ne, eh, kai ka kawo kanka ko turo ka kai, kai ka zaba ka yi musulunta da kanka, to masha Allah, to zan faɗi abin da na faɗa ka faɗa tare da ni, ka ce ashhadu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, to ka zama musulmi daga yanzu, ba ka da bambanci tsakanin kowane musulmi da wanda ya daɗe a musulunci da aka haife shi a musulunci, da kai yanzu da ka shiga a gurin Allah wanda ya fi wani shine wanda ya fi tsoron Allah. Da kai wani addini kake yi, wani addini da kake yi kai bai gani eh, ah ba sana'a ka ba, religion ka eh, what is your religion? Kirista ne kai? To eh, a yanzu ka zama musulmi a bawa eh, ka zama musulmi, to a musulunci annabi Isa alayhi salam ba dan Allah bane, ba Allah bane, annabin Allah ne, manzon Allah ne, yana da daraja, kuma dole musulmi ya yarda cewa manzon Allah ne, amma ba dan Allah bane. Mu a wajen mu dukkan mu bayan Allah ne, Allah shi kadai ne, ba ya da ɗa, ba ya da mata, bai haifa ba, ba a haife shi ba. Ya sunanka? Daniel. To kana san Daniel ɗinka ko zaka canza? Daniel sunan annabin Allah ne, in yana san Daniel ɗinsa kuma shi haka, amma dai ya canza ɗin zai fi, saboda ka a yi ta kallon kamar yana nan dai bai abin nan ba. Abdurrahman ko? To daga sunanka Abdurrahman, sai ka je kai wanka, ka zo lokacin sallar isha ya sai sai mu sallah tare da kai. A gabar mu ta ƙarshe insha Allah shine magana akan sakamako da Allah subhanahu wataala ya tanadar mu masu kyautatawa, masu ihsani, masu kyautatawa. Allah subhanahu wataala yana cewa jazaul ihsan illa al ihsan, babu wani sakamako na kyautatawa sai kyautatawa. Da haka Ubangiji subhanahu wataala zai kyautatawa masu kyautatawa ta fuskoki daban-daban, zai kyautata musu a nan duniya ta fuskar ya ba su arziki na halal, ta fuskar ya ba su lafiya, ta fuskar ya ba su afiya ya kubutar da su daga abubuwan da suke ki Allah subhanahu wataala yana cewa wa qul lil ladina wa qul lil ladina taqaw madha anzala rabbukum qalu khaira lil ladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa la darul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin aka ce ma wadanda suka yi taqawa madha anzala rabbukum me ubangijinku ya saukar suka ce al-khairi Allah ce lil ladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wanda duk suka kyautata suna da kyakkyawan sakamako a wannan duniya wala darul akhirati khair kuma gidan lahira shi yafi alkhairi hakan a wani gurin Allah subhanahu wataala yace kul ya ibadil ladina amanu taqur rabbakum lil ladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa ardullahi wasi'a inma yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab wajje ce kace ya ku bayina wadanda suka yi imani ku ji tsoron ubangijinku lilladheena ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wanda duk suka kyautata suna da kyakkyawan sakamako a wannan duniya malamai suka wasu malamai suka fassara kyakkyawan sakamako da cewa ana nufin al-afiyatu was-siha kamar as-suddi isma'il as-suddi ɗaya daga cikin malaman tafsiri daga na tabi'ai ya fassara wannan ayar cewa hasana dinnan ana nufin as-siha wal-afiya lafiya da afiya afiya shine kuta daga dukkan wani abin ki duk wani abin da zai zama cutuwa gare ka Allah ya kubutar da kai shi ake cewa al-afiya sannan kuma siha wannan lafiya ce ta jiki sannan Yahya ibn Sallam ɗaya daga cikin malaman tafsiri a tafsirin sa ya fassara wannan ayar lil ladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana yace ana nufin wato arziki na halal ana nufin arziki na halal don haka duk wanda zai kyautata ubangiji zai kyautata masa ya bashi arziki na halal Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Imam Muslim ya fitar a cikin hadisi sahihi daga Abu Huraira mai yake cewa inna Allah la innal mu'min inna Allah la yadhribu al-mu'mina hasana Allah baya zalintar mu'mini in ya kyautata aikin sa yusabu alaiha ar-rizqa fi ad-dunya anan duniya za a yi masa sakayya da kyakkyawan aikin sa da bashi arziki sannan wa yujza biha fil akhira alahira kuma a bashi kyakkyawan sakamako nabi yace to amma kafiri kuma fayut'amu bi hasanatihi fid dunya ayyuka kyawawa da zai a nan duniya sai Allah ya ciyar da shi abinci shine sakamakon sa ya bashi ci da sha shine sakamakon sa a nan duniya fa idza laqiya Allah yawm al-qiyamati lam takul lahu hasana yu'ta biha ajra amma aka je lahira to ba shi da wani aiki mai kyau da zai ce a bashi ladan sa an biya shi tun a nan duniya abu na biyu na sakamakon kyautatawa shine samun yardar Allah samun yardar Allah wanda ita ce kororuwar abin da bawa yake so samu yardar Allah wa ridwanu min Allah akbar ce yardar Allah ita ce mafi girma lati was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radwan musulmi na farko da suka shiga musulunci daga cikin waɗanda suka yi hijira da al-ansar waɗanda suka taimaka wa annabi a Madina Allah ce da duk wanda suka bi bayan su ta hanyar kyautatawa Allah ce radiyallahu anhu to Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah abu na uku da bawa mai kyautatawa zai samu na sakamako tun daga nan duniya shine ya samu soyayyar Allah Allah ya so ka idan Allah ya so ka ka gama samun kowane irin gata ka gama samun kowane irin mukami ka samu soyayyar Allah Allah subhanahu wataala yana cewa fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wataala da ya ambaci bayin sa wadanda suke roƙon sa gafara suke neman yafe musu zunuban su suke neman taimakon sa a bisa maƙiyan su sai Allah ce sai ya ba su sakamakon duniya da kyakkyawan sakamako na lahira sai Allah ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa hakanan Allah subhanahu wataala da ya ambaci masu ciyar da dukiyar su dan Allah sai ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa hakanan ubangiji subhanahu wataala ce alladheena yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra' wal-kaazimeena al-ghayza wal-'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin hakanan Allah ce fa'fu 'anhum wasfah inna Allah yuhibbul muhsinin Allah ce kai afwa gare su ka kauda kai Allah yana son masu kyautatawa saboda haka wannan sakamako ne na soyayya da Allah yake yi wa masu kyautatawa tun a nan duniya sannan za su samu abu na hudu za su samu ma'iyatullah ma'iyatullahi wa ta'idu, za su hadu da kasancewar su tare da Allah, da taimakon Allah, da nasarar Allah. Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun, Allah yana tare da masu taqawa kuma yana tare da masu ihsani. Wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin, ci wanda suka yi fafutuka saboda mu, Allah ya ce za mu nuna musu hanyoyin mu, kuma lalle Allah yana tare da masu ihsani. Hakanan wannan sakamako ne na taimakon Ubangiji subhanahu wataala da nasararsa da za ta kasance ga bayinsa masu ihsani. An rawaito daga Abdullahi dan Abbas ya fassara wannan ayar da Allah ya ce wal ladina jahadu fina lahdiyannahum subulana, yace subulana zina subula thawabina, ci za su samu ladaddaki daga wajenmu. Wa inna Allaha la ma'al muhsinina, yace bin nasri wal ma'una fi dunyahu, a duniya za su samu nasara daga Allah da taimakonsa. Wa bis thawabi wal maghfirati fi uqbahum, a lahira kuma za su samu lada, za su samu gafara. Abu na biyar shi ne za su samu kusanci da rahamar Allah, duk mai kyautatawa zai samu kusanci da rahamar Allah. Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin, rahamar Allah tana dab, tana kusa da masu kyautatawa. Abu na shida zai samu al-dhikrul hasan, kyakkyawan ambato, ko bayan mutuwarsa za a ci gaba da ambatansa, ana masa kyakkyawar addu'a, ana masa kyakkyawar addu'a ko da ya rasu za a ambace shi, a ambace alherinsa. To babu wanda yake samun wannan sai mutumin da yake mai ihsani, mai kyautatawa. Don haka a cikin rayuwarsa ya ga wannan, sannan bayan rasuwarsa ya ga wannan. Mafiya ƙololuwa wajen kyautatawa su ne annabawan Allah, don abinda suka zo na kyautatawa ga al'ummarsu ba wanda ya zo da irinsa. Saboda haka Ubangiji ya ambace su kamar annabi Nuhu alayhi salam. Allah ya ce wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin. Haka nan annabi Ibrahim alayhi salam ya ce wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadhalika najzil muhsinin, kamar haka muke saka masu kyautatawa. Haka nan annabi Musa wa Harun, Allah ya ce wa tarakna alayhima fil akhirin سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. التي كمر حكى مكي ساكا وما سكوتتوا. حكنا إلياس عليه السلام وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين. سورة كدكا وأن سكي ما سكوتتوا التي زي برمسك كاوم بايا أتشكين أم بايا زي برمسك كاوم أمبتو أتشكين أم بايا. سنة أبو نبوكوي الوزي توزر تأيوكا سمع duk wani aiki da suka yi dan Allah, Allah ba zai tozarta ladansa ba. Ubangiji subhanahu wataala a ayoyi daban-daban yana cewa baya tozarta ladan masu kyautatawa. Inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, Allah baya tozarta ladan masu kyautatawa. Wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, Allah ya ce annabi saka yi hakuri, Allah baya tozarta ladan masu kyautatawa. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, da ce lalle wanda ya yi taqawa ya yi haƙuri, Allah baya tozarta ladan masu haƙuri, masu kyautatawa. Haka nan wanda ya gaskata Allah da manzansa, ya yi kyawawan ayyuka, ya kyautata, Ubangiji ba zai tozarta aikinsa ba. Innal ladina amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, Allah ce lalle waɗanda suka yi imani, suka yi kyawawan ayyuka, lalle mu ba ma tozarta ladan wanda ya kyautata aikinsa. Sannan abu na takwas, bushara ta alkhairi da za su samu. Za su samu bushara na alkhairi duniya da lahira, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wabashshiril muhsinin, Allah ce wabashshiril muhsinin, kai albishir ga masu ihsani. Haka nan kuma akwai sakamako na gaba daya na mai wato dungurungum din gaba daya shine gidan aljanna, wanda Allah subhanahu wataala ya tarar ma waɗanda suka yi masu kyautatawa a ranar gobe kiyama. Cewa la yufiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun, allati man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, allati lahum ma yasha'una inda rabbihim ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، التي إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. حكى الله سبحانه وتعالى يتأم مترشي وزي ساكا كاوى وأن سكي ما سكوت تاوى بجدا الجنة وشتكي تكيد نئمومي ما سيوى. يا الله سبحانه وتعالى منا روقنك da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya daukaka ka sanya mu cikin masu kyautatawa, masu kyautatawa a aqidar mu, masu kyautatawa a ibadar mu, masu kyautatawa tsakanin mu da ƴan uwan mu a cikin dukkan al'amuran mu na yau da gobe. Allah subhanahu wataala ka sadar da mu da ladan masu kyautatawa. Da wannan kalmomi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Thank you.
Ito ba na rubuta? Eh, haka ne, haka ne.
Ina gane da ba da yi don wasu na cewa da ba da yi wajen cewa ana gabata da wasu aiki iyali da iyali a wajen cewa isan mai isan mai ja a wajen gudunawa iyali da wajen gudunawa na su ba ki da shi ba wani zai kan ba ya cewa ya ke wajen gudunawa gudunawa
Na ji abin da ya ce.
Sai na ƙarshe ta nan wajen. Akwai? Ayyau, bismillah.
To amma wajen recording ba ba komai
dai shiga
to shikenan mai tambaya farko yana tambaya akan hadisin mutane uku da suka shiga kogo kogo ya rufe da su kowa ya tawassuli da mafi kyan abin da yake yi na ayyuka Allah kuma ya karbi addu'a su ya bude musu wannan kogo suka fito a ciki akwai wanda yake cewa Allah ka sani nakan zo da abin sha wanda zan ba wa iyalaina ƴaƴana suna kuka ba zan ba su ba har sai na ba wa iyayena suna bacci sai sun tashi suna ba su sannan in ba wa ƴaƴana na san da wannan hadisin kuma na san watakila zai zo kwakwalwar wani lokacin da nake faɗa to duk da dai ba maudu'in ne muke tattaunawa ba shi yasa mutum ba zai faɗaɗa ya yi ta kawo wasu abubuwa ba a maudu'in ciyarwa wa za a fara da shi sannan wa wannan maudu'i ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bayani sa ba malami bane yake bayanin waye kamata annabi yana cewa ibda bi nafsika thumma biman ta'ul man ta'ul sune iyalanka iyalai sune matarka da ƴaƴanka sai hadisin da muka karanta hadisin Abu Huraira da yace tasaddaq bihi ala nafsika thumma ala zawjatika to sanna akwai wata riwaya da Annabi sai ibda bi nafsika thumma bi ahlik saboda haka hadisai ne wanda sun zo ba ɗaya ba ba biyu ba wanda suke nuna cewa inda a ce ga wani abu ba zai isa duka ba sai mutun ɗaya tak to wa zaka fara shine kanka in kuma daga naka sai na mutun ɗaya tak to wa zaka ba shi ce matar ka wancan in ka kula hadisin algar ba wai abin ba zai ishe su bane ana neman waza'a ba waza'a hana zai ishe su gaba daya to amma dai yana fara gabatar da bawa iyayen abin nan iyayensa ne sannan iyayensa so ba magana ce ta wannan shi kadai zai isa iyayensa bane amma ba zai ishe iyayensa ba in ya ba iyayensa ba su samu ba ko in ya ba iyayensa ba za su samu ba sauraka ba shi ake magana ba sannan kuma hadisin ba ya zo ne a siyakin tartibin ciyarwa wa za a fara da shi sannan wa za a fara da shi ba ya zo ne a cikin bayanin kissa wannan kuma inda annabi yake magana yana magana akan ciyarwa sauraka wannan ababin da ake magana akan sa nassin yazo wanda ko ababin hikaya ne sannan yana bada labarin abu ne na banu isra'ila ba zai yi ba zan a banu isra'ila hukuncin ya sha bamban da na musulmi zai yi sauraka abun ba ma ba shi a fitar da zakka ka ce ka ba ma wanda kake bi bashi sannan ka ce ya dawo da shi ko kuma ma kawai ka gaya masa na fidda zakka na baka amma na rike a matsayin kudin da nake minka wannan ba zakka bace wannan ba zakka bace inda zaka koma tafsirin suratul baqara idan tafsiru ayati dain mun dogon magana akan wannan fuskoki da dama wajen fuskoki takwas wanda suke tabbatar da cewa wannan zakkar ba haka ke ba wanda dai wannan zakkar bai zakka ba Allah subhanahu wataala ya ce khudh min amwalihim sadaqa sannan Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim sauraka ita zakka fitar da ita ake kai lokacin da ka rike a matsayin zamiya baka fitar ba ko ka fitar baka fitar ba fitarwa kuma an ka fitar ta tafi gunta da kan abinda yasa aka ce ka fitar ka bashi dan ka taimaka masa da abinda zai ci a lokacin in kai zamiya to kanka ka taimaka bashi ba yawanci masu irin wannan sai sukan yi ne ga bashin da suka san ba zai fito ba to da sai asarar sa gara zakka tai asarar sa saboda ka gara ya cire a cikin zakka ya maida wa kansa saboda ka shi kansa ba zai ji dandanan cewa yayi zakka ba yaji cewa kawai wani wata asara ce da yake ga za ta same shi bara ya toshe ta da dukiyar zakka sauraka ba zakka bace Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam cikin littafin sa al-Amwal yayi magana mai tsawo akan wannan mas'ala kuma akan ta muke fatawa sauraka duk mutumin da zai yi zakka ya dauka ya bayar saka ya fitar ya bayar ba kawai ya fitar ya rike ba wannan ba zakka bace sai mai tambaya ta uku cewa kyautatawa maraya sai ka yi masa kamar abin da kai wa ƴaƴanka wannan ba sharadi bane ba inda aka sharanta ka kyautatawa shine kai masa abin da zaka share masa hawayensa abin da zai yi murna abin da zai ji daɗi kuma kowa yana yi gwargwadon ikonsa amma ba a ce sai abin da zaka yi wa ƴaƴansa sannan sai zaka yi in kai haka to ka kyauta fiye da yadda ake tsammani amma in hakan ba ta samu ba a ce ba kyautatawa bace ko ba za ka samu ladan wanda ya kyautatawa maraya ba tambaya ta hudu mai mutumin da yake magana Abdul Muhsin an ce Al Muhsin yana da cikin sunayen Allah to sunayen Allah to za a iya sa mutum Muhsin na'am zaka iya sa mutum Muhsin amma babban da alif da lam baka cewa Al Muhsin amma zaka iya kiran shi Muhsin wannan ya halatta suna ne da ana kiran bahaluki da shi ana kiran amma wanda yake mai alif da lam wannan yana nufin mai cikakken insani babu wanda yake da wannan sai Allah saboda ba ka kira mutum al-muhsin ba amma za ka iya kiran shi muhsin sannan maganar ciyarwa za ka yi ko ka ɗauki dukiyarka bayan in za ka yi sadaka wanda za ka duba maslahar wanda za ka yi wa idan ya zanto mutum ne mai hankali mai wanda ya san abin da yake ɗauki ka ba shi dukiyar shi kuma ya fi sanin me yake da bukata da zai yi sai ya yi da dukiyarsa yadda ya ga dama tunda dukiyar tasa ce in kuma ka kula cewa wani shagirigiri ne haka bai da wani cikakken hankali in an bashi ma zai je yayi wasu abubuwa na ya banzatar da dukiyar kuma ga iyali yana tare su sai ka so abincin ka ka masa saboda haka zaka yi abin da yafi zama maslaha ga shi wanda zaka taimaka wa da dukiyar ka wannan shine ina jin tambayoyi to bai ba zan iya ce baka a'a ba to mai cewa an kawo abinci ga kanana ga manya wa ga waɗannan sun yi azumi manya ga kanana ba su yi azumi ba sanar bukata ka san a ɗabi'a babba ya fi jure yunwa a kan yaro ƙarami yunwa ta fi cutar da yaro ƙarami inda za a ƙaddara wannan yanayin da kake faɗa cewa ga abinci wannan ya yi azumi babba wannan ko ƙarami bai azumi ba amma ko yunwa ta ishe shi shi kenan shi babban yana iya haƙuri ya bar wa ƙaramin ko ya ɗan samu abin da zai kai cikinsa ya sauke azuminsa sai ya bar wa ƙaramin in har ta kai cewa abincin ba zai ishe su duka ba amma dai ƙa'ida ta farko idan abincin mallakar babban ne mallakin babban ne to abinda annabi ya ce ibda bi nafsik ko jirgi aka shiga ana faɗar hanyoyin kare kai in wani abu ya san sai a ce ka fara da kanka san ka sawa yaron da yake kusa da kai saboda in kai baka koshi ba ko ka shiga wani hali to babu kuma da zai nemo shi da yaron da ba nema zai ba amma in kai ka samu dan karfin ka to kana iya fita ka nemo wa yaron saboda haka ana duba duk wannan sai mutumin da yake da kayayyaki da ya saye su jimawa da farashin dala mai rausa yanzu kuma dala ta tashi kuma ya fito da kayansa yana sayarwa da dala mai tsada to shi ababin kasuwanci duk abin da kake mallakin ka ne shari'a ba ta hana ka sayar da shi yadda kake so a shari'ance a yi mawutun doka ba aka ce in yana da kaya tsofaffi ya sayar da su da tsohon farashi babu wannan a hukunci mallakin mai kaya yadda ya ga dama in ya ga dama ya tsula kuɗi ya ga dama ya rage kuɗi in ga dama ya bar kyauta abinda shari'a take kira kullun gare shi shine tana kwadaitar da dan kasuwa ya tausaya ya sauƙaƙa dan shi ma Allah ya sauƙaƙa masa abinda shari'a kuma wannan babi ne na kwadaitarwa ba babi ne na ilzami ba kowa shi ya san maslaharsa idan ya san cewa abinda Allah zai bashi ya fi abinda zai samu na riba ba zan ce kazama ba a shari'a duk riba ba kazama duk abinda zai samu na riba mai yawa abinda Allah zai bashi yafi wannan to sai ya kyautata dan shi ma ya samu kyautatawa daga Allah wannan ana kwadaitar da shi akan haka kuma ana nuna masa cewa in yana haka man albarka za ta shiga zuciyarsa sai yawa akan ya rika ana tsawalawa shi ma kuma ba zai samu sassauci daga Allah ba subhanahu wataala cikin lokacin da yake neman sauki daga wajensa amma ba a cewa abinda ya samu a lokacin haramun ya samu ba za a ba shari'a ba ta faɗi wannan ba na'am.